أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودياق الله سبحانه وتعالى دي ساتحة أمعنا مريسي نجوم آشاتر قوات رمضان أشكالة ببودة لديهود دا 40 هجرة منذ صلى الله عليه وسلم والنشين أشرين دا هدو قوات بير أشكالة ببودة شاتر الإسلاف الميلادية. Za mu tashi yau a ayata uku a suratul nisa'i da dan guntun abin da ya rage a ƙarshen suratu a ƙarshen ayata biyu fadin Allah madaukaki wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wannan mun gama karanta abin da malam sa'idi ya ambata a kansa ko yau in fa'idoji da muka ambata ne mun fara mun ko faɗin rabi ko fiye da rabi ma dangane da muhimmancin girmama maraya da abin da nasoshi suka zo da shi akan haka. Daga cikin kasancewar kula da maraya da ɗaukan nauyinsa يعود على الكافل بالخير في الدنيا والآخرة. إذا متم ينا كلاد مرايا كلاد حج إنسا لكوثة يا مسا لبيبيا حال ديكي سكي لكي مقونسا لبيا مسا بقاتون ديكي بقاتا عرايوة تو الله سبحانه وتعالى ينا قبو مسا الهيري الدنيا للاهرة تإن دبايا أماني. Don haka kula marayu da taimaka musu sababi ne babba na mutum arzikinsa shi kansa ya karu. Don haka idan mutum ya yi rowa ya hana to sakamakonsa shi ne shi ma ba zai ga alheri a cikin lamarinsa ba. Duk mai son ya ga alheri a cikin lamarinsa to ya shiga harkar marayu ya rika taimaka musu da abin da Allah maɗauki ya hore masa. Daga ciki har yanzu idan mutum ya girma maraya to ya girmama wani mutum ne da ya yi musharaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata sifa, wani mutum ne da ya yi dace da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tarayya da shi a siffar maraici. Domin a wannan al'ummar daga cikin marayu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa maraya ne, to duk wanda ya girmama maraya ya girmama wani mutum da ya yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan siffa ta maraici. Da haka falala ce ita kanta wannan. Daga cikin waɗannan falaloli shine taimakon marayu yana tsarkake zuciya abinan dukiya irin yadda yakan siranta zuciya ya mai da ita mai taushi kamar da muka ambata jiya to dukiya kuma takan samu tsarki duk wanda a dukiyarsa yake kula maraya yake taimaka masa to Allah zai sanya masa tsarki a dukiyarsa sai zama kofofin haram sai kaga Allah ya rufe masa kofofin halal kuma sai Allah ya ta bude masa abin da yazo hannun nasa kuma na halal din sai Allah ya kara masa tsarki kaga alherai suna ta bubbugo masa bai san ma ta inda suke zuwa ba kamar yadda zakka take idan zakka mutum na bada ita a dukiya to Allah yana sa mata albarka albarkan nan ko ta hanyar karuwa dukiyar ta kara habaka ko kuma albarkar dai da za a sa a yau da kullum takan zo ta sigogi da yawa hatta a aukin kayan abinci auki sai kaga abin da ka fidda zakkarsa abin da ya rage maka sai kai tsammanin ba yawa amma sai kaga Allah maduki ya sa masa albarka shinkafar da za a dafa buhu guda ya isi mutane sai ga rabin buhu ya isa wannan in ana fidda zakka Allah yana yin wannan har yanzu ana ganin wannan abu saka mutum in ya yarda da Allah Allah zai ta nuna masa irin waɗannan abubuwan kuma Allah zai taimaka masa ya sa masa albarka a rayuwarsa da ayyukansa daga ciki har yanzu kula maraya yana cikin al-akhlaqul hamida dabi'u da ta'adu da halaye abin a gode wa mutum mutum ne ko in ce yaro ne ya rasa mai kula shi sai kai ka kula shi ka ba shi abin da ya rasa na soyayyar uwa soyayyar uba ya shiga wani yanayin da ba wanda ya kai shi abin tausayi amma kai ka jawo shi zuwa ga jikinka ka taimaka masa wannan hali ne mafi ɗaukaka a cikin halayen ɗan adam mutumin kirki sannan daga ciki har yanzu matar da mijinta ya mutu ya bar mata marayu ta yi haƙuri da kula marayun nan ba ta yi watsi da su ta gudu ba to wannan alama ce ta cewa wannan baiwar Allah matar kirki ce wata idan miji ya mutu idan ta ga tana da sauran ƙuruciya me take yi sai ta je jiya da za ta lallaba ta tura 'ya'yan nan gun 'yan uwan uban ta kama hanya ta je ta yi auren ta sabo ta ce ita ba ta ɗauki nauyin yara ba ana wannan ko ba a yi to amma wanda ta yi haƙuri ko haƙura ta yi da auren in ba fitina take tsorace ma kanta ba dan kula da marayun nan to Allah zai ninka mata lada ninkin ba ninkin kuma ta ga alheri ya tsare mata hatta sha'awar da take tsoron fitina a kanta sai ga Allah ya tsare mata ita sai ga ta zauna cikin mutunci saboda kawai alherin da Allah ya sa a wajen kula da maraya ina ce me ake tsoro idan mace mijinta ya mutu ba wanda zai bata nutsuwa da kwanciyar hankali da take so a harkar auratayya kwanciyar aure sha'awa da sauransu ba wanda zai bata abin da za ta ci ko ba wanda zai bata wannan tufatarwa da aka saba da sauran abubuwan kulawa magani da sauransu to idan mijin nan ya rasu ta yi haƙuri ta zauna ta ci gaba da kula da 'ya'yan nan duk waɗannan abubuwan wanda ake kallon su a matsayin wahala sai kaga Allah ya sanyo mata su zama masu sauki abincin sai Allah ya hore mata masu kawo musu cikin nasara kuma cikin sauki ba tare da cerere ba tare da zubda mutunci ba sannan Allah ya sanya musu albarka kaga an cika dan an koshi wato wannan abun mutane wani bai yadda da shi ba sai idan irin wannan abun ya samu gare shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau nawa ake samu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a ciki ana cin abinci da shi sai kaga kowa ya koshi sai ga abincin da kansa yana karuwa ai kun san wannan kisar dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cin abinci lokacin yakin Khandaq abinda wanda daga cikin yan uwa a cikin al-ansar ya yanka musu yar akuya ana cin naman akuyan nan ci ake naman nan bai kare ba saboda me albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana da albarka a zatinsa a dukkan lamarin sa to in Allah ya sanya maka albarka saboda kula da maraya ba abun mamaki bane kaga irin waɗannan abubuwa haka nan in Allah ya sanya maka albarka a kayan abincinka saboda fidda zakka shi ma ba abinci ba abun mamaki bane dukka ga wannan abu matsalar irin wannan mutane sai su ga kamar wani abu ne na miracle miracle wani abun mu'jiza ba su yarda da shi ba to in mutum ya kula ko bai kula ba zai ga nutsuwar da zai samu da albarkar da Allah zai bashi in Allah ya so ya nuna masa ma sai ga ya iya fahimtar abin yawan kaza da da yake isa yanzu kasa da shi ya isa kuma duk an koshi wani koshin nan me ya koshi me ya koshi samun gamsuwa ne ba cika ciki bane yawa ba cika ciki bane gamsuwa ka ji bukata ta tafi ka daina jin bukata to idan kana cin kadan mai albarka yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a rika raba ciki kashi uku ko in ce dai da karantarwar sunna ta zo abinci da ruwa da numfashi ko ba haka bane in kai wannan din ka hakura da kadan din na ci ka hakura da kadan na sha kuma ka bar sauran domin numfashi sai ka ji Allah ya gamsar da kai zuciya tana da alaka da jiki ta wannan bangaren daga zuciyarka ta gamsu cewa abincin nan ya ishe ni wala ko cikinka bai cika ba sai ka ji ka koshi to ni dai yana cikin alamar albarkar da Allah ke sawa me yasa Annabi ya ce ta'amu alwahidi yakfi alithnain abincin mutum daya zai ishi mutum biyu wani abincin in aka baka a gidanku musamman in dan shago ne kai in aka baka ka fito da shi sai ka ga ba zai ishe ka ba kai kadai amma cikin ikon Allah kana gayyatar wani ya zo ku ci kuna fara ci sai ka ji alhamdulillah cikin ka ya cika kuna jin wani a jikinku ko ba ku yarda da shi ba wani abu ne da tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fa abun wallahi ba abun wasa bane da gaske ne yana faruwa matsalar mu ita ce muna kokonton irin wannan abun za mu dauka wani abu ne daban ya saba wa reality ya saba wa yadda abubuwa suke a hakika sam bai saba ba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana sai ka ganta a kasa to mu je na ƙarshe to nan ga na faɗi shine albarkar da Allah zai sanya wa mutum a rayuwa ta kowane bangare duk abin da ka sa hannu a kansa zai ga Allah ya sa alheri a cikinsa saboda me saboda akwai wani maraya a ƙarƙashinka da kake kula da shi to muna roƙon Allah mu dake ba mu tawfiki akan kulawa da marayu da taimaka musu Allah subhanahu wataala kuma ya ba da lada ga duk wanda ya shiga wannan harka Allah madauke ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa in kun ji tsoron wasu malamai sun ce abinda ake nufi da khiftum anan alimtum amma mun kula da siyakin abinda yafi shine a bar shi a yadda yake wa in khiftum in kun tsorace ana domin mutum wannan abubuwan babu zancen yaqini a cikin su magana ce ta istihadi zancen me in kana tsoron ba za ka iya yin adalci ba dangane da mata marayu to ku auri sauran matan da ba marayu ba gurgudan yadda kuke so wanda ko in ce gurgudan yadda suke muku dadi da kansu da alherin su da sifofin su kamar da zamu zo mu tattauna da kuma zancen adadin masna wa thulatha wa ruba me wannan aya take faɗa a siyakin farko a ayar da ta gabata da kuma farkon aya ta farko da muka karanta a wannan sura Allah mulki ya mana magana akan haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayi ko har muka ambaci kamar da malamin ambata mana cewa wannan sura a ayar farko an dunkule darussan ne a sauran ayoyin har zuwa ƙarshe kuma an buɗaɗa su an tana nasu yadda za a bi ɗaiɗai ana nuna su to daga cikin wanda aka fara ambata su ne marayu wa atul yatama amwalahum haka ne? To da aka zo kan wannan abin yana da alaƙa da wata al'ada da da larabawa suke yi idan mutum yana da walittaka akan wata mareniya ko irwasa ko irwa wani haka da yake kula da ita to ko dai ya gaje ta ko kuma ya aure ta ya hana sadaki ko kuma wasu abubuwa dai na zalunci sai ya aure ta akan kuntatawa da matsawa wannan adalci ne ba adalci bane ko ya hada ta da wata yana kuntata wannan a matsayin cewa mareni yace waccan kuma yana kyautata mata to sai Allah madauki yace in kuna tsoron ba za ku iya adalci a marayu ba ta lalle maraya dan gata ne a Qur'ani kun gane wannan mantan da ake yi in kana zatan in ka auri yadda take mareni yace ba za ka iya bada wannan haƙoƙin ba ba za ka iya yin adalci dangane da taimaka mata da gudanar da rayuwarta ba to ka kyalle maraya karka auri maraya je ka auri mai uba da uwa kun fahimci zancen inda ya dosa ashe muhimmancin marayan ne ma yasa wato marayu mata shine yasa ma aka faɗi wannan ayar gaba ɗayanta a an giza ka a ce je ka auri wata matar daban har ma a ambata maka ka auri biyu ko uku ma'ana ko biyu a junanku ku auri biyu ko uku ko hudu ma'ana mutum ɗaya ya auri ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu wannan damar da aka baka ka je ka auri da taimaka cikin ba idan ka kasa haƙuri ne kana ga in ka auri mareniya ba za ka iya bata haƙinta to dan Allah ina ga wanda zai auri mareniyar kuma ya cutar da ita an fahimci zancen lalle maraya dan gata ne kuma tunda Allah ya dauki nauyin zai kula da shi to wallahi taba maraya tashi hankali a kiyaye in aka ce wane maraya ne kun kuma zai san me ake nufi da maraya mun ambata jiya yawa wanda ya rasa uba kafin ya balaga to kula shi da bashi taimako da tsare masa mutunci yana cikin darussa manya a wannan addini to Allah madauki sai ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ay yataman nisa'i ake nufi yawa to fankihu ku auri ma qaba lakum abinda ya muku dadi nan an kawo ma ba ana nufin ghairu aqil bane wasu na cewa ma ne tana nufin man saboda mata masu hankali ne kuma malamai suna cewa babu bukatar ma wannan bayanin kasancewar ma din nan ai zancen sifa ake ita kuma sifa dama ba a zancen hankali a cikinta an gane don haka dan an ce ma abin yana nan akan larabcinsa kalau ba matsala fankihu ma taba lakum ku auri abin da ya muku dadi abu mai kyau masu siffofi masu kyau masu siffofi na ɗabi'u masu kyau da duk abin da zai sa a auri mace ku dubi irin waɗannan siffofin minan nisa'i daga mata me za ku aura ta ɓangaren adadi masna wa thulatha wa ruba ko biyu ma'ana mutum ya auri mace biyu wa thulatha ko kuma ya auri uku ba ana nufin ya auri uku lokaci guda ba in yayi hakan ba matsala bane inda ba shi da kowa inda ba shi da auren ya auri uku a lokaci guda ba laifi ba hakanan hudun a lokaci guda amma nan abinda ake nufi haddi ne ake fada irin yadda Allah madauki yake fada a suratu Fatir dangane da siffofin mala'iku ja'ilil mala'ikati uli masna uli ajni'atin masna wa thulatha wa ruba wanda ya sanya mala'iku ma'abuta fukafukai fukafukan kuma mene masna wa thulatha wa ruba wasu biyu wasu uku wasu hudu wasu ma sai sace yazidu fil khalqi ma yasha wasu ma sama da haka an bincike wannan don haka nan wasu masu babauci a rashin fahimtar larabci in ce rashin Hausa nake nufi rashin fasaha sai suka ce abinda ake nufi anan masna wa thulatha wa ruba a wurin mata tara saboda biyu a hada da uku a hada da nawa da hudu an samu nawa an samu tara wannan duka rashin larabci ne ma zai sa aslan mutum ya kai ga wannan saboda wannan siga tun daga ta a Qur'ani irin wannan misalin da aka faɗa ai ba zancen adadi ne ake cewa ka hada 1 plus 1 ka tada 2 a'a magana ce ta dama in ana so a yi taqsimi haka ake cewa uslubin taqsimi haka yake ko kaza ko kaza ko kaza to kuma ana kawo shi da wawun ta atsafi ne baya bukatar sai an kawo au an gane yawa wawun atsafin ake kawo kuma ta wadatar ta bada wannan ma'anar abun duk balarabe ya fahimci wannan ba wani balarabe da ya fahimci a urma ta tara daga wannan aya ijma'an babu ba wani bazancen matsala ce da wani zai ce akwai wani littafi na samu shi akwai sabani za a yi urma ta tara babu wannan ga wanda ma ya tafi ga irin wannan ra'ayoyin qur'aniyun ba ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a aikace abinda wasu suka musulunta irin su gailan sun musulunta gaban wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo da mata goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya zabi hudu a saki sauran wannan fassara sai a aikace ta wannan ayar ko ba fassara ba ce haka duk mai son musulunci sai ya hada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'alla zamu zo mu ƙara bayani akan wannan idan akwai bukata sai ce fa in khiftum alla ta'dilu in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba wa in khiftum ta farko tana magana ne akan me adalci da tsaida haƙƙi dangane da marayu wannan ta biyu adalci tsakanin mata dangane da zaman aure yawa abinda aka yi wa wancan ai wa wannan musamman abinda shafi rabon kwanaki in kuna zaton kuna tsoron Allah ta'adilu ba za ku iya yi ba adalci tsakanin waɗannan mata ko biyu ka aura ko uku ka aura ko hudu ne da kai fawahidatan ai fatazawwaju wahidatan a wancan zancen dama maganar masna wa thulatha wa ruba in ana magana da jam'i jama'a ake magana da ba mutum ɗaya ba wannan yana daga cikin alamar rashin fasahar masu wancan fasarar inda mutum ɗaya ne aka yi magana da shi aka ce masna wa thulatha wa ruba shi ne za ka kawo zancen dama mutum ya auri tara amma nan ana zancen ai falyatazawwaj ba'dukum masna wa ba'dukum thulatha wa ba'dukum ruba abinda ake nufi kenan saboda gaba ɗayan al'ummar ake wa magana a lokacin an gane khitab ne lil jama'ati wa laysa lil mufrad banda wannan da aka zo kan wannan mata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in kana son kana jin tsoron kai ba za ka iya adalci tsakanin mata biyu ba to ka tsaya a guda ɗaya wannan yana nuna mana muhimmanci da hatsari da ke cikin lamarin rashin adalci a tsakanin mata aw ma malakat aymanukum ko abinda damarku ta mallaka ma'ana bayi da ku yangi da kuka mallaka to ku tsaya a kansu wajen biyan bukatar ku ta sha'awa ba sai kun yi aure ba in har ba za ku yi adalci a tsakanin wanda kuka aura ba to ku tsaya kan ku yangi da kuka mallaka zalika wannan yin haka din ma'ana a tsaya a kan ɗaya adina shi ya fi kusa da Allah ta'ulu kada ku karkace kada ku yi zalunci shi ne Allah ta'ulu Allah tazlimu kada ku yi zalunci wani shi ne a dunkule abinda wannan aya take a tafe da shi akwai matsaloli masu yawa ƙarƙashin wannan aya amma za mu bi dai mu karanta abinda malam Abdurrahman bin Nasir bin Sa'idi ya ambata insha Allah ta'ala daga baya zuwa gobe ma ƙara abinda Allah zai yassare mana ƙarawa akan haka malami ce wa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da mata a marayu allati tahta hujurikum wadanda suke karkashin kulawarku a dakunan da kuke kula da su wa walayatakum da kuma karkashin wato walittakarku wa khiftum alla taqumu bi haqqihinna kuma kuka tsorace cewa ba za ku iya tsayuwa da haƙƙinsu ba li'adami mahabbatikum iyyahunna saboda ba kwa son su in ba ka son mutum ko ba za ka iya masa adalci ba shi yasa ake son a gina aure akan me akan soyayya amma fa soyayya ba shaytaniya ba yau ba irin wannan soyayya ta zamanin yanzu I love you ai ta iya a boye ba a san me ake ba irin ta ake nufi rayuka suna karkata zuwa ga kansu shi yasa aka ce ka je ka ga wanda zaka aura an halatta maka ka ga abin da zai ja hankalinka zuwa ga aurenta wanda zamu zo kansu insha Allah duk wannan saboda ka ji kana so ya dace maka ka aura saboda me aure ba contract bace ta saye da sayarwa wanda za a saya yanzu za a tafi da abin gida in bai yi ba ka dawo da shi in bai yi ba ka jefa shi a kwandon shara aure contract yarjejeniya ce ta rayuwa gaba ɗayan rayuwa duk wanda ka aura to abinda ka kulla da ita shine zaka zauna ka amince har abada tana kusa da kai tana jikinka zaka yi hakuri da halinta zaka tallafa mata zaka kula da duk abinda yake haƙi ne nata akan ka kuma har zuwa ƙarshen rayuwa ba sati ɗaya bane shi yasa a hankalce babu wani hankali da zai yadda da istimrarin auren mutu'a auren mutu'a aslan daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya soke shi to dama ci gaba da shi a tsari irin yadda za a samu nasl a samu wato ci gaba da al'umma da hayayyafa ya saba mu hankali an fahimci wannan za mu zo mu yi magana akan wannan in Allah ya sa bana mun zo kan fa mastamta'tum bihi minhunna bayan ayar wala tankihu ma nakaha aba'ukum ayati wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum to mun zo kan wannan insha Allah zamu yi zancen auren mutu'a da shubuhohin masu shi da kuma cewa ya saba ma abin da shari'ar musulunci ta zo da shi yanzu ba wannan zancen muke fikirar aure gaba ɗaya ne muke so mu magana akai shi aure asali me yasa ake yin sa in ya tambaye ku kowa me zai ce me yasa kai aure wani hanyar da zai karya sha'awarsa kada ya je ya lalata ya zina ita ce kawai yake kallo don haka ya aure ko wani kuma zumunci ne yasa wani kuma wani alheri ya gani duka yana faruwa wani kuma saboda harkar da'awa kowa da manufarsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auren da yayi mafi yawa maslahar me a ciki maslahar da'awa ba maslahar sha'awa bace ba maslahar sha'awa bace domin yana shekara 53 kuma yana auren mata masu 53 wata ma sama da haka yanzu mace mai 53 ka aure ta ina zancen kalmar sha'awa ana Aisha ita kadai ce budurwa wadda ba taba aurenta ba a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu saboda karfafa alaka da zuriyarsu da kabilunsu ya aure su haka samari ya kamata kafin a shiga harkar aure ka san meye matukun maqasidiz zawaj meye manufofin yin aure aslan dan me ake yi to akwai irin waɗannan manufofin sadar da zumunci harkar da'awa akwai kuma maganar tsare mutunci din saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sa mutune tsare mutuncinsa saboda kada ya bari koya aka yi ya dandana zina azaba ce zai sha duniyar sa kuma ba za ta masa daɗi ba in ya fara kuma sunansa mazinaci to har ya rasu ba zai gamsu da matarsa ba duk irin abin da ake samu na daɗi a gummace to ba zai gamsu ba sai ya ci gaba da wancan mummunan halin sai ran da ya tuba shi yasa hatsari ne mutum dan ya ce dan ya hana kansa zina zai aure ba wani abu ne abin zargi ba na tambaya ne nan dan ina so mu wasa a kwakwalwar mu mu ga aure asali ba ana yi ne a ɗauko mace a kawo ta gida dan ta tuwo ba ba aikin ta kenan ba ban kuma ce fa mace ta ce ba za ta tuwo ba ba haka ake nufi amma kar ka dauka cewa ka auri mace ne kawai domin ta yi ma hidima a'a tana da haƙƙoƙi a kanka kamar yadda kake da haƙƙoƙi a kanta kuma ba baiwa ba ce ba wanda zaka sa a gaban mai ne kai ta zagin iyayenta da kakanninta wani ma hali ya gorin iyayenta ba su da hali ai ka san ba su da halin haka ga auro amma lokacin da idan ka yi rufe kana santa duk abin da za a gaya maka na shawara kar ka yi za ka ce kin ka ake to amma yanzu daga ka zo ka ga wani hali sai ka kasa haƙuri ni abin da nake so in faɗa duk wannan zancen da nake yin shi ne aure yana bukatar fahimtar juna, yana bukatar soyayya, domin duk wanda zaka zauna da shi ba sati ɗaya ba, ba wata ɗaya ba, ba shekara ɗaya ba, in ka shekara 80 ko 100 fa a duniya, to za ku yi tare da matarka ne, sai fa idan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa. Don haka duk wani hali nata wanda take da shi, dole sai ka koyi haƙuri da zama da shi, a taɗi, a tattaunawa, ba a gane hali. Wasu daga mutane da yawa sun ɗauka a wannan soyayyar I love you da wannan, duk wannan ana zumuɗin juna, duk ba a fahimtar hali, komai za a iya ɓoye shi, ana zumuɗi. Amma tana zuwa gida daren farko, ta saba ko a cikin ƙannanta a gida, ƙila ma ta juye ta ji wata a nan gefenta daga cikin ƙannanta, ta gyara wannan, ta kintsa su, in ta juya wani ƙato za ta ji kusa da ita, wanda ba ta saba da shi ba, ba ta san halinsa ba, ba ta san irin warin jikinsa, ƙanshin jikinsa, me yake so, me ya baya so, duk a cikin wannan rayuwar ta aure ake koyarsa. Daka duk mutumin da zai shigo harkar aure ba shi da haƙuri kamar na ambata, to ya tabbata cewa aurensa ba zai je ko ina ba. Duk ƙoƙarinka, duk kirkinka sai an ƙure ka inda zaka zauna da mace. Yanzu akwai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri, to amma an kai shi bango a abubuwa da yawa, har ya bar gida ya je ya zauna a masallaci ya ƙaurace musu kwana 29. Wani abun kai ka taɓa yin haka? Wuta ta ruru a gida, duk saboda me? Saboda halin mace, dole sai an yi wannan haƙuri. Zaka duk mutumin da zai ɗauka cewa shi in ya shigo gida shi matarsa kawai ka'ida sai abin da yake so ta bi. Aure nawa aka kashe? Na san wasu, wani zai ce yana mamakin inda ni nake sanin irin wannan, to wanda ake kawo masa ƙara yake sulhu tsakanin mutane, ai dole ka san irin waɗannan abu. Wata fa akan kallon tashar talabijin, shi yana son wannan tashar, wadda ita kuma tana son wannan tashar, akan haka auren ya rabu. Akan wannan fa auren ya rabu, har yau ba a koma ba, saboda kawai ya ɗau remote ko ta ɗauka kai tana kallon wani wuri, shi ya ce baya so. Iyayenta a zamanin yanzu a irin al'adar mu ta Bahaushe, suwa suka kawo talabijin ɗin, iyayenta ne ba suka siyo mata. Misali, ko dan ta wannan ya kamata a ce ba za a hana ta wannan abun a kai ba, to ta ɗauka ta yi wannan, shi ya zo ta a shi ba haka yake so ba, dole sai ta bar ra'ayinta ta koma nasa. To duk inda ɗan adam ya matsa maka sai ka bar ra'ayinka ka komo nasa, kuma nakan nan halal ne, nasa ma halal ne, to gaskiya bai adalci ba, bai ɗauki hanyar da za a shirya ba. Amma inda a ce haram ake kallo, ya zo ya ce a'a ta daina, ta koma abin da yake daidai, to wannan dama ba matsala, tarbiyya yake so yi mata. To ba a wannan zancen nake ba, ina zancen haƙuri da juna da juriya da karɓar canje-canzen hali na juna. Yau ta yi kaza ka shanye, gobe ta yi wani abu ka shanye, wata rana sai ka ji ba za ka iya ba. To abinda in dai kana so ka ci nasara a aure, to ka zama kullum kai mai shanyewa ne, ko shekara 100 za a yi, duk abin da ta yi ya zama za ka iya shanyewa, wannan shi ne za ka zama namiji. Amma in ya zama daga an taɓa ka za ka taɓu, a tsokane ka ka tsokanu, a zungure ka ka zunguru, a biyo maka ta nan kai fushi, ka ce za ka yi duka, za ka kore ta, za ka aika ta gida, to ka tabbatar da cewa sunan aurenka sati ɗaya, wata ɗaya, shekara ɗaya. To shi kuma aure ba a yi shi don haka ba. Yanzu ko don duba wanda za ka yi, ka ga cewa a yanzu in aka ce mace ta rabu da mijinta, shekara nawa wata take bata auru ba tsakani da Allah, adadin waɗanda ba su da aure kullum ƙarewa suke. Daga duk yarinyar da ta shiga gidan miji kuma aka sako ta ta dawo, Allah ne kawai ya san yadda lamarinta zai ƙare. To da haka kar a yi gaggawa, kullum wajibi ka yi, ka koyi haƙuri, ita ma ta koyi haƙuri. Amma tunda kai ne mai saki a hannunka, haƙurinka dole ya fi nata. Irin abin da ake da yanzu na san babu shi, na irin yara ƙanana a yi musu auren wuri ɗin nan, su zo ba ta saba da mijin ba, nan da nan ta ɓata masa rai don a batta ta koma gida, kun san da ana irin wannan. Kamar yanzu ana samu wayewar da da yawa daga ƴan matan sun san ma me ake yi tun kafin su zo gidan miji. Da zaka samu wani ran da aka auri matar, ran da aka kai masa ita, ya tafi shagonsa yana kasuwa, yana dawowa ya samu baiwar Allahn nan yarinya ce karama shekara 12, kawai ta ji ba ta san zama da shi, ta bi kabar din da yake aje kaya, duk kayan ta dauko ta sa reza, duk take ke ta su, ranta ya baci, ita bata saba da wannan rayuwar ba, za ta iya jurewa ba. Ana samun irin wannan da, to amma yanzu babu. Alal aqalla an ƙara karatu, an ƙara buɗe da fahimta, to amma ya kamata mazan su fi ƙara ɗaukar nauyin harkar haƙuri da mata. In har ba za ka haƙura ba, kace za ka zaro igiya ɗaya kai bulala da ita ta sake, to ta biyun ma fa ba za ta daɗe ba, ta ukun ma ba daɗewa za ta yi ba. Za ka kai haƙuri, kalmar sake kar ta zo cikin gidanka tsakaninka da mata, ka daure. Ka daure duk abin da ta yi, kar ka ce za ka ambaci kalmar sakin nan, ka yi wani abin daban. Ta ɓata maka rai, ko zagi ne, ko cin mutunci, ko me, la'alla yana da wani sababi. Fita daga gidan, kyale ta, sai lokacin da ka nutsu, hankalinka ya kwanta, ita ma hankalinka ya kwanta, sai ka dawo, sai ku fara magana, ko ka ce ta tafi gidansu, sai ka bi kuma ka isar da saƙo. Duk wannan ɗan uwa wallahi ina faɗa ne saboda na san matsalolin da muke ciki a yanzu, na irin ƙare-ƙaren da ake kawo, da yawa daga cikin samari ba su san aure ba, ba su sanya ake aure ba, sanya da ake zaman aure ba. Za ka ana kai musu ‘yar mutane nan da nan aure, abu ya lalace, aure ya ɓaci. Don Allah a kula sosai, a tsaya a riƙa tambayar yadda ake yi, a tambayi mutane masu basira da suka daɗe da aure. Don wani abun ba iya karatu ba ne, yana buƙatar rayuwar yau da kullum da gogewa a cikinsa. Allah samu ƙara fahimta. Don haka in kuna tsoron waɗannan marayu, ba za ku iya tsayawa da haƙƙinsu ba, li adami mahabbatihi ba mahabbatikum iyyahunna, saboda ba kwa san su, kuna ga in kun aure su ba za ku iya musu adalci ba, za ka riƙa kallon cewa ai mareniya ce, ai ba ta da asali ma kaza da kaza da kaza. In wannan kallon za ka riƙa yi, to fa'adilu ila ghairihinna, to ku karkata zuwa ga wasu wanda ba su ba. Nan fa'adilu ba adalci ake nufi, wannan ana nufin fanharifu milu an hunna ila ghairihinna, yawa ku rabu da su ku koma zuwa ga wasu. Mareniyar ba za ka iya bata haƙƙinta ba, to je ka auri wadda ba mareniya ba, wadda tana da uban da in kai kaza zai zo ya ce me yasa kai kaza. Amma waccan da ba mai kulata, babu mai ɗaukan nauyinta, babu iyayen, babu, sun tafi sun bar duniya, to in ba za ka iya bata haƙƙi na kulawa ba, to ka rabu da ita kar ka aure ta. Wankihu, kuma sai ku auri, ma taba lakum minan nisa'i, abin da ya muku daɗi na mata, ai ma waqa'a alayhin ikhtiyarukum, abin da zaɓin ku ya auku a kansa, ma'ana abin da kuka zaɓa. Ku duba ta ɓangaren abubuwan da ake zaɓar mace a aure ta domin su, gashi ne ya kawo, min zawati addini, ko saboda mai addini ce, wal mali, ko saboda dukiya, wal jamali, ko saboda kyau, wal hasabi, ko dangantaka, ko ƴar manya ce, matsayi na rayuwa shine hasab, yawa, wal nasab, da dangantaka, ƴar zuriya ce mai asali, ko da ba kuɗi, ƴar wane ce, ƴan dangi ce, kusan a ce rabin garin ma ƴan uwanta ne, ana samun haka ko, yawa, saman garin da yake tsohon settlement ne, wanda za a ga mafi yawan gidaje ƴan uwan juna ne, wannan ya haɗu da wannan tanan, wannan ya haɗu da wannan tanan, to auren wannan shi ma yana daga cikin abin da kan ƙara zumunci. Wa ghairi zalika, da makamancin wannan, min sifati da'iyati li nikahihinna, daga cikin siffofin da sukan ja a auri mata. Fakhtaru ala nazarikum, ku yi zaɓi gwargwadon dubinku, ka duba abin da za ka yi aure dominsa, kuma ka yi zaɓin a kansa. Mun san dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya ambata gashi nan zai kawo mana shi ma. Wa min ahsani ma yukhtaru min dalika, daga cikin mafi kyawun abin da ake zaɓa na siffofin mata shine sifatu din, siffar addini, siffar addini, siffar addini. Ina wanda suke aure, inda census za a yi ko a nemi statistics, kowa ya cika questionnaire a bashi, a tambaye shi, don Allah me ka gani a matarka ka auna, an ga zamanin yanzu ne wanda za su fi yawa me ake nema kyau kyau wani ya fi son mai kyau saboda kyan kawai kyan fuska kyan jiki saboda zai ce wai a haifa masa ƴaƴa kyawawa haihuwar ƴaƴa kyawawa babu albarka abin zubda hawaye ne ba abin alfahari ba in ba su da albarka to fitina ce a gidanka saboda duk wani mai bala'in lalata da kokarin lalata ƴan mata to za ga yanzu yana da alaka da gidanka za ka ba abin da mutum zai ta fatansa ba ne in ka nemi albarka a komai to sai ka ga kyan ya zo da albarka sai a samu kyau a samu tarbiyya wai wani an masa wannan nasiha sai ce eh gaskiya ne fa da addini to amma dai kyan shi ma in aka same shi in ka sa addinin shi ne asali kun ga kyau ɗin nan bari ku ji wani abu shi a philosophy na ilimin halitta beauty wani bangare ne na philosophy har koyansa ake bangare ne na philosophy ana studying din sosai ai zurfi akan harkar beauty wasu philosophers suna ga nan fa karku ce ina girman maganar philosophers kawai dai magana ce ai ta ilimin rayuwa kuma su suna da shi su asali ne akai shi kyau wani abu ne da nisbi ne lamari ne nisbi me ma'anar nisbi relative ne abu ne da abinda kake ganin sa da kyau wani kuma baya ganin sa da kyau yanzu matar da kake ganin ta tana da kyau abun wani shi ba ta masa ba kyau ba haka shi wannan ma mummuna ce mummuna sai ce akwai hakika wanda aka yi ittifaki kan kyansu to amma galibi waɗannan abubuwan suna komawa ne zuwa ga yadda kwakwalwa ta ɗauka in rai ya riga ya rankwafa ya kwallafa zuwa ga wata yana so to kuma ba a zancen kyau a nan duk munin ta zai ce kyakkyawa ce kuma ka tambayi kowa ka ji duk matar da yake da ita in dai har zuciyarsa ta karkata yana santa ya gama yadda zai aure ta yana santa to ba a munana masa ita saboda shi kyan yadda Allah ya yi mutum ta halittarsa da diri ba a yin mutum komai nasa ba shi da kyau wani kyan a ido yake wani a hanci yake wani a baki yake ko ba haka bane to zai wahala ko ka ce wani ba shi da komai nasa ba shi da kyau ko ba haka bane akwai ba babu ba amma wani abin ya kalla wani kuma sai kalli wani abu daban kaga kenan tunda akwai manazir din sun sassaba to hukuncin da ake a hankali ma zai saba zaka karka damu da zancen kyau ka nemi zancen addini in ka nemi zancen addini wallahi ko ba ta da kyau daidai gurgudu kai zaka ga kyanta me yasa ake son kyan saboda tayi ko ba ado ka kalle ta ka ji daɗi ta yadda za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da ba za ka je ka yi ɓarna a waje ba sannan ta tsare maka mutuncinka kuma ka tsaya ya zama sababinka na tsira a duniya ba ka lalace ba to duk matar da take da addini za ta iya maka wannan ita ko wacce mai kyau in ba addini to tana gidan naka ma za ta iya fita tunda ba ta da addini ta yi abin da zai jawo maka lalata da zubda mutunci da abubuwa marasa kyau da kanka zaka ji cewa baka son wannan kyau amma yanzu zaka ga mutane sun fi sha'awar mai kyau har ana cewa yayi menene yar ta gaban mota ko kuma ku faɗa nan ta sawa a gaban mota to me in ka sa ta a gaban mota sai me ma'ana mutane su rika gani matarka mai kyau ce to a kota nan ka zama da yusi ko a nan ka zama da yusi shi ne wanda baya kishin matarsa sai ta yankare a buɗe fuska kowa aka gaisa da shi ana kallo kuma bai san abin da zai jawo kansa ba a gida a garin hakan za a je a kwace masa ita ko fitintunu su rika faruwa a gidansa Allah ya sauke idan haka ne wallahi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana ce ku saurara mu ji wannan hadisi ya ci gaba yake wa min ahsani ma yuqtaru min dalika sifatu ad-din kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tunkahu al-mar'atu li arba'in akan auri mace ne dan abubuwa hudu akan ce mafassarar wannan akan auri mace ma'ana a al'adance abinda ke jan namiji ya auri mace waɗannan abubuwan ne guda ba ana nufin kai in ka tashi aure dole waɗannan abubuwan zaka kalla ba akwai wannan din akwai ishara zuwa ga haka din amma ba shine asalin maqsudi ba galibin mutane abinda suke shine kaza to amma ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshe na farko yace mene limaliha wata ana aurenta ne saboda dukiyarta yar masu kuɗi ce ko garar aure kawai aka kawo maka sai ka shekara baka sai abinci ba ko haka wasu ke yanzu ba an daina yin haka ai ko wasu suna yi wasu ba sa yi yawwa wali jamaliha wata kuma akan aure ta dan kyanta kyan aka kalla aka aure ta wali hasabiha wata kuma saboda dangantakarta da matsayinta a society wali diniha da kuma addininta fanfar karabauta bi zati dini da ma'abuciya addini umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi mai addini taribat yaminuka a wata ruwan taribat yadaka ko shi ne fi shahara a zumunta me ake nufi da nan lafazi falmai da yawa suna cewa lafazi ne da la yuqsadu zahiruhu kamar a rantsuwa ce da mutum yakan yi bayan nufinta irin labul yamin mutum yakan faɗi irin wannan lafazi ba haka yake nufi ba abinda yake asalin kalmar in an ce taribat yadaka hannayenka su taɓa ƙasa daga turab shine shi sa Allah ya ce miskinan za matraba abinda ake nufi talausi ma'ana kai matalausi wannan kuma uslubin uslubi ne da ma'ana tsarin magana ko salon magana akwai shi a gun larabawa ana yin sa ba a nufin asalinsa safiyatu bintu huyayin lokacin da ta yi haila lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka je haji za a tafi sai Aisha ta ce ai safiya tana jini ya zo mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin yake cewa aqra halqa ahabisatina hiya wannan aqra da kuma halqa abinda ake nufi kamar cuta ta same ta a yi akalinta akalin shi ne a yanka ta a fasa kamar wanda za a fasa mata ciki halka kuma musiba da cuta ta sami makogwaranta to kaga wannan a sigar tsarin larabcin zahirinsa kamar addu'a ce mummuna to amma kalma ce da akan faɗe ta ba nufinta ake ba a hausance ai wani za ka ji wani lokaci mutum ya yi abin burgewa sai ka ji ma wani ya ce masa sheke kaga wannan ba zagi ba ne ko ba haka ba ne mutum ba zai je ya kai shi kara kotu a ce yayi ma iyayensa kazafi an haife shi babu aure ba za a ce wannan ai yaba masa ma yake an fahimci wannan gashi kuma amma zahirin lafazin ga yadda yake to wannan shi ma lafazin irin wannan ne ma'ana kamar a ce talauci ya durmushe ka shine taribat ya daka an fahimci abin amma ba ita manzon Allah yake ne kamar yana irin faɗa ne dan tsoratarwa cewa kai ka kiyayi kanka in dai kana son alheri to ka nemi wadda take mai addini ita ce wadda za ka aura an fahimci asalin lafazin insha to sai shi wa fi hadhihi al-ayati a wannan aya annahu yanbaghi lil-insani daga cikin darussan shine ya kamata ga mutum an yaftara qabla an-nikahi yayi zabe kafin aure wannan ishara mallan yake zuwa ga wata al'ada a gun larabawa har zuwa yanzu akwai ta tare gude sosai saboda yadda duniya take zama iri ɗaya al'adar larabawa da kawai ana aure ne a kalli kabila ko zurriya sai a ce ina son yar wani kawai zaka in yan mata guda bakwai a ciki a gidan ba zancen kawai ka gani za a iya cewa to shikenan an daura ma aure da daya shikenan baka zaba ba an daura aure bai taba ganin ta ba sai ran da ta shigo ɗakin sa da ana wannan abun a gun larabawa ko in ce a shekarun yanzu ma ba a daɗe da dainawa ba in ma an daina din a wasu wurare gurgurdan ilimi ne a yanzu akan samu an canza amma zaka ga an yi auren wani bai zo ya ganta ba duk da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu ka je ka ga abin da zai ja ka zuwa ka aure ta malmi suka ta tattaunawa ina za a gani tafin hannu fuska wasu su hadda kafa yadda za a iya ganin ba cututtuka da makamantun wannan amma samari yanzu duk sun riga sun tsallake wannan muhalli sun tsallake sai wanda Allah ya rahama wani an wuce wannan gefen wani abin ma bai kamata mu faɗa ba a kar mu bata karatunmu da ambaton irin wannan zancen amma abin da ake yi a yanzu a zancen taɗe to ya riga ya taɗe kafar shari'a ya taɗe kafar shari'a sai barna Allah ya sauke wallahi idan kai hakuri ka auri mace baka santa ba a matsayin ƴa mace to kafi darasta ta kafi mutunta ta amma in ka bari kai wannan barnar kafin ka aure ta to kai sallama da zaman daɗi da matar da kai wa irin wannan ko ba dade ko ba jima ko da zuciyarku iri ɗaya ce karkatacciya to wata rana wani abu zai faru duk karkatar mutum yana son alheri a gidansa ba ya son sharri zaka haka an yau ana wani ko ba dade ko ba jima sai kaga tasirin abu zaka ya kamata da Allah ko in ce ya wajaba samari a rika hakuri da dogon taɗi wannan long courtship da ake cewa ai ta dating a dade aina zuwa ana zuwa ana zuwa har a gaji to wani ba wai ma zuwan ba ko da zuwan kaɗan ne to a guji taɓe-taɓe yauwa masifa sai babba kuma za ta jawo ɓarna iri-iri ka yi haƙuri da abin da ka gani wanda ya ja ka tun farko ka zo ka nemi ƴar mutane to kuma a tsaya a haka da za a iya daurewa shi kansa taɗin a daina yin irin wannan wanda ake yanzu na aje a bar su su kaɗai ba a san me suke yi ba wallahi ya fi alheri ya fi alheri amma zuwan kallon farko din ya halatta a yi amma fa tare da mutane shi kansa inda aka ce a buɗe a nuna ma ɗin to da wasu a wurin wannan shine asalin yadda shari'a take to nan isharar da malam yake shine akan yi irin wannan aure mutum bai zaɓa ba a auren masa to shari'a ta nuna ka yi zaɓe kafin ka yi aure wannan ita ce shari'a bal qad abaha lahu shari'u an-nadara ila man yuridu tazawwujaha shari'a ta halatta masa yayi dubi ya kalli wanda yake son ya aure ta ya duba ya kalli abinda ya halatta wannan gurin bana son shige shi da zulfi a zamanin namu na shubuhohi da sha'awa da sauransu akwai maganganun wasu malaman a wannan babin da suka halatta abubuwa fiye da yadda ya kamata dangane da irin wannan kallon a sai tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanzur ila ma ya amfani da lafazin ma ma yad'uka ila nikahiha to ma din ai umumi ne komai ka iya kallo wannan yana da hatsari kar ka dauki wannan ba haka ake nufi domin ai ko me aka yi dangane da mace dai akwai abin da dama asali bai halatta ka gani ba in ba miji bane to tunda ko baka aure ta ba to bai halatta ka ga waɗannan wurare ba amma dai ai gani na shari'a akalli abin da zai ja mutum zuwa ga ya aure ta li yakuna ala basiratin min amrihi dan ya zama cewa yayi auren ne bisa basira bisa ilimi thumma zakara al-adad alladhi abaha min an-nisa'i bayan nan kuma sai Allah ya ambaci adadin da aka halatta mutum ya aura na mata sai ce masna wa thulatha wa ruba ay man ahabba an ya'khudha ithnatayn falyaf'al fassarar kenan ku zaura wanda yake sanya auri biyu falyaf'al to ya aikata aw thalathan falyaf'al ko ya auri uku ya je aw arba'an ko hudu to shi ma ya je wala yazidu alaiha kada ya kara akan haka li'anna al-ayata siqat li bayan al-imtinan domin ku ayar siyaqin ta ya zo ne a bayani akan abin da ya shafi baiwar da Allah ya yi wa mutane ita ko baiwa abin da Allah ya yi wa mutum na baiwa to ana tsayawa inda abin da Allah ya faɗa an fahimci abin yau baka yin kiyasan wani abu daban ka kara akan wani abu Allah ne ya faɗi abin da yema baiwa kaga in yayi baiwar wani abu tunda bai faɗa ba to karka yi masa taqawuli an gane wannan nan tun to tunda ya tsaya aruba bai tsaya khumas sudas ko har zuwa kaice ba to a iya tsaya kan ruba din nan wato auri mata guda hudu na ambaci abinda ake nufi ba auri mata hudu ba ana nufin rana daya ka auri hudu ba ana nufin a lokaci guda waɗanda za su zama ƙarƙashin igiyar aurenka ka su wuce mutum hudu sawa'un wannan shekara ta kaza wannan shekara ta kaza wannan shekara ta kaza an ambaci abin insha Allah sai ce fala yajuzu ziyadatu ala ghairi ma samma Allahu ta'ala ijma'an bai halatta ba a kara abinda Allah bai faɗa ba kai kari ka faɗi abinda Allah bai faɗa ba anan haramun ne malai yace ijma'an me mana ijma'i babu malamin da ya saba dan haka wani mahaukaci da aka taba samu a kasan nan mai mata 89 hukuncin da zaka yi masa kenan ma haukaci amma ba mai bin shari'a yau kuma duk da dai akwai shubuhohi na masu irin wannan aqidun ba ruwan su da qur'ani wanda kuma da ma asali jahilci ne dan wata da'awa ta wasu qur'aniyun ba ruwan su da hadisai duk wannan harka ce ta jahilci wallahi ba zai bi mutun yayi musulunci ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi musuluncin da ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya saba wa alqur'ani ba zai yiwu ba kai da'a ga abubuwan da Allah ya faɗa a Qur'ani babu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam zaka mafarki ne mai mutum ya kawo wannan abu amma dai kasancewar akwai masu shubuha akan irin wannan shi yasa in an samu damar yanzu babu wata shubuha da ake renawa ɗan internet sun fito yanzu komai kullun yakar addini musulunci ake samu yau da kullun akan abubuwa da yawa zaka a daina rena shubuha duk wata shubuha da wani zai iya makale da ita yana da kyau malamai in sun kawo ta su rika raddi aikin malaman suna shine raddin shubuha yana cikin manyan ayyukan da mutum zai samu lada a wannan zamani a daina barin bid'a tana yaduwa ai shuru wajibi ne wani abu yana bayyana to malamai su tashi tsaye su magana akai jahilci ya baibaye zukatan mutane in malamai suka yi shuru akan wasu bid'o'i mutane za su dauka cewa ai ba laifi ne shi yasa malam wani ya shuru an fahimci wannan zancen shi yasa yana da hatsari ne babba malamai su ga abu ana yawan fadarsa kuma ba daidai bane kuma a bar shi alal aqalla ka taba fada a cikin darasin ka cewa abu kaza ba shi da kyau an san ka sauke wajibinka ko da mutane ba su dauka ba kai dai ka taba fada cewa abu kaza bid'a ne ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda dama a kawo hujjoji da za su yi raddi ga waɗannan abubuwan shi yasa idan yanzu masu ilmantarwa a tafsiri da ba tafsiri ba da sauran darussa suka biyo ta kan wani abu da akwai shubuha a kansa in ya tsaya sati ɗaya ma yana kokarin ya gamsar da mutane akan wannan bana cewa yayi laifi saboda shubuha barin ta cikin mutane hadari ne kuma cutar addini an fahimci zancen nake nufi yau insha Allah mun samu dama ayi wancan zance yace wazalika ya anna ar-rajula kad la tandafi'u shahwatuhu bil wahidati me yasa aka halatta mutum auren matan su kai har hudu saboda kila mutum zaka iya samun wani wanda sha'awarsa ba ta tafiya da mace daya ma'ana mace daya ba za ta gamsar da shi wajen biyan bukatarsa na sha'awa ba shi kuma wannan lamari ne na halitta akthar min kaunihi madbutan bi dawabit ash-shar'i an bamci abin wato lamari ne da yake da alaka da halitta ba kawai magana ce ta ga iya abin da Allah ya sa shi yasa zaka ga zancen sau nawa mutum zai je kula iyalinsa duk a shari'a babu wannan can da aka sa mutum ka'ida an fahimci abu babu a rubuce cewa dole sau kaza suka a'a abu yana komawa ne zuwa ga mai dabi'a da halitta da ginin jikin mutum da lafiyar jiki to irin wannan abu kuma idan har ya zama mutum ba zai iya wadatuwa da ɗaya ba to shari'a ta bashi damar yin wannan biyu ko uku ko hudu to iyakarsa kenan an fahimci zancen fa ubiha lahu wahidatu ba'da wahida sai aka halatta masa daya bayan daya hatta tabluga arba'an har sai sun kai hudu li'anna fil arba'i domin ku cikin hudu dai akwai ghunya ghunyatan likulli ahad akwai wadatuwa ga kowanne mutum a dabi'a tunda kuka ga Allah ya sa haka to shi da ya halittar ya san cewa hakan ya isa halittarsa nan kada wani ya zai ce ai akwai wani wanda ya fi karfin haka a'a duk karfinsa hudun za su iya wadatar da shi a zauna lafiya ba za a shiga fitina ba sannan yace illa ma nadara sai wanda dai ya fita daga tsari akwai wanda yake ya fita daga abin nan a harkar hukuncin galibi ya zama hukuncin me hukuncin nadiri nadiri shine abin da yake ba kasafai akan samu irinsa ba to wannan shi ko dama ana cewa wan nadiru la hukma lahu yawa ba a kiyasi akan sa kuma sanin ba hukunci yawa galibi dama da galibi ake hukunci yace wa ma hadha duk da haka fa innama yubahu lahu zalika an halatta masa haka ne idza umina ko idza amina ala nafsihi aljawra wadh-dhulma an halatta masa kari akan dayan ne in ya amince wa kansa babu tsoro na zalunci aljawr da zulm ma'ana su da ba karkata babu zalunci in ya gamsu ba zai zalunci ba to a lokacin ne aka halatta masa wannan wa wasiqa bil qiyam bi huquqihin kuma ya amince da zai iya tsayuwa da haƙoƙinsu wanda ya san ko ba zai iya ba ta kowane bangare ta rabon kwanan ta abin da ya shafi kwanciyar auren ta abin da ya shafi abinci da tufatarwa da sauransu duka waɗannan abubuwan wajibi a yi adalci a cikinsu Allah san Allah ya ba mu adalci sai ke fa'in khafa zancen ba zai ƙare ba kuma lokacin ya ƙure ko to mu tsaya a nan za mu tashi akan fa'in khafa kamar yadda an bata mana suratul nisa'i ayoyinta ayatul ahkam haka za mu shiga harkar fiqhu da yawa a wannan tafsirin gwargwadon da jidda dai malam sa'idi yana dan kauce waɗannan matsalolin yana faɗan abin da ke rajihi ne kawai a wuce amma matsalolin wasu akwai saɓani wasu suna buƙatar bincike a wasu sa'a wannan galibi a inda a darasin iya tafsiri ne ko baka shiga cikinsa ba za a iya fahimtar abin amma ɗan sama-sama dai a kawo abubuwan da za su zama masu fa'ida Allah ƙara mana fahimta Allah tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya yassare mana dukkan abin da ya kuntata sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ila bismillah na'am ai bana jin ka sosai ko dai ka matso kusa na'am okay game da kiran sallah ba matsala tambayi na'am 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 نعم 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 harka to na gane shi abin da ya shafi lokutan sallah harka ce ga ilimi yawa ilimi ne mutum ya kalla ya iya gane zawali yayi ko bai ba ka fahimci abin yawa ta yiwu in ba ilimin harkar ne da kai ba ba za ka iya gane wannan hakika ga wani ya yi kobe ba amma shi wannan na kalandar dama yana guiding ne yana dan dora mutane a hanya ne kuma ba laifi ba ne in mun ce a mu ɗauki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin zafi mai tsanani abridu bisalati mu ɗauki wannan sunna wani lokacin wasu masallatan ahlus sunna su gani suke idan ba su kira sallah sha biyu da kwata din nan ba in shi ne farkon lokaci kamar ba a yi sunna ba ba haka ba ne idan an ce a kira sha biyu da rabi a tayar karfe sha ɗaya saura kwata ba laifi aka yi ba saboda shi mun yadda lokacin ya shiga amma jan mutane a ja hankalinsu su zo masallacin shi ma wani abu ne an fahimci abu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a kira sallah fa ya dade har sai ya aiko ya tambaya mutane sun taru sannan ya fito saboda so ake mutanen su zo su samu ba kawai mu kira sallah mu tayar aiko mu dan sallah kafin karfe 1 bane karfe 1 ai kauyenci ne yanzu sunna an yi gaba ba wannan usulun mu daina kallon addini ta irin wannan sura ba magana ci gaba bane maganar yin abin da Allah zai karba muke to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rika yin waɗannan abubuwa din idan tsananin zafi a rika sassautawa din to ba laifi bane a rage gaggawa din na taba ambata mana can masallacin dare na koda lokaci yayi 12 da kwata mu sa kiran ya zama 12 da rabi in mun yaka ba wani abu muka saba ba ba cewa akai fa wajibi ne daga tat din nan in baka kira sallah ba ya kai ladan kai zunubi haba ba ka lamarin yake ba amma mu yi abin da zamu tattara jama'a su zo wannan yana da muhimmanci da Allah a rika kula da haka magana ka tana da muhimmanci amma kuma a gane cewa lokacin yayi ko bai bato wannan yana da buƙatar takhassusi ne na ilimi Allah ya kamata